يا الله يا الله نروكا الله نكيم نروكا بروتكا تهتويبا كودا مها تنبيا نكيدا كودا مها تنبيا نكيدا.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asubuhi. Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata, muka fara haska titila kan tsaka mai wuya da iyaye suka shiga dangane da batun ilimin ƴaƴansu waɗanda ke fuskanta barazanar tsaro musamman a makarantun kwana. Bakin da jagorar tattaunawa Baraka Bashir ta gayyato sun ce da buƙatar sake lale idan ana so hankalin iyaye ya kwanta, ko da kuwa yaransu na zuwa makarantar jika ka dawo ne. Yau ma bakin da muke tare da su sune
Ibrahim Muhammad Sani,
Bashir Musa Ibrahim, babban mukaddashin babbar kungiyar kare aikin bil'adama na duniya a nan jihar Kano,
da kuma
Aminu Muhammad Fahim, ina wakiltar kungiyar ɗalibai masu kula da harkokin gwamnati, harkokin ilimi. Kamar yadda Ibrahim ya fara magana na cewar ana samun ɗaliban da suke kasawa da gazawa da menene, ni abin da nake ganin yana taka muhimmiyar gudunmawa gurin taɓarɓarewar ilimi da kuma tsaro a kan sace yara, yana da alaƙa da poverty, asalin talauci shi ne kashin bayan da yake sa mutane suke komawa masu laifi a cikin kowace al'umma. Daya kenan. Abu na biyu, gaskiyar magana gwamnati tana yi wa harkar tsaro rukunsa kai da kashi. Na uku, a Najeriya ce kawai ƙasar da za ki laifi, kuma ba lallai a hukunta ki a lokacin da kika yi laifi ba. Muna gani tun da aka fara wannan ɗan fashe-fashen abubuwan nan tun daga 2011 zuwa yanzu 2011, da yawa gwamnatoci sai a ce an kama waɗanda suke da alaka da wannan ko ake zargi, wani lokacin ai binciken har ya fitar da su ne da hannunsu a ciki, amma sai a ce za a yi shari'a ko za a yi menene, wanda kuma hakan suke komawa ciki saboda sun san ba doka.
Comrade Ibrahim, kaji me yace?
To ni
wannan sace-sacen ɗaliban nan ba yau aka fara ba, an sace na Chibok, an sace na Dabci, an sace kuma aka sace na Kaiwon, ba a sace wa kaɗan. Shin me yake kawo wannan, kuma ya kake ganin za a magance yawan sace-sacen nan?
To Malama Baraka, wannan abun ai a fili yake, kamar yadda daktar ya faɗa, wannan abun directly ya shafi siyasa, saboda kamar cire abun nan da siyasa kamar zan ce baka cikin Najeriya, saboda a baya-bayan nan gwamnan Maiduguri yake cewa ya tafo a kan hanyarsa, ya yi clash, ma'ana ya yi kusanta ko ingama da 'yan kungiyar Boko Haram, basu kai musu attack ba, su ma basu kai musu attack ba, amma da ya fito yana magana sai nake jin a majiya mai karfi cewa ana ja masa kunne ma kan cewa ya daina wa sojoji katsalanda. So za a shigo kin ga yadda violence yake faruwa a ƙasar nan, abu ne wanda muna kallo, ba za ki ga an ɗau wani mataki kwakwara ba, kuma ba za ki ga abin da ya wakana wanda an ce an aikata abu, kuma ga abin da aka yi. Na ji an karɓo ɗaliban ƙanƙara, da aka je aka ɗebe ɗaliban ƙanƙara, aka je aka yi negotiation, aka ɗebo su. To amma idan har an san waɗanda za a je a tattauna da su a karɓo ɗalibai, me yasa ba za a tattauna da su a daina ɗiban ɗaliban ba?
Yanzu misali, ai muna ganin yadda abubuwa suke faruwa yanzu fa a cikin halin da muke ciki, daga Kaduna zuwa Abuja a Najeriya hanyar ta zama no-go area, sai dai mutum ya bi jirgin ƙasa kome. Su dignitaries ɗin, su manyan ƙasar, su ai ba sa bin hanya, amma lokacin da aka kulla hanyar aka ce za a gyara tituna, lokacin da za a gyara airport amfani, lokacin in za ki tuna lafiya lau ko tallaki ce, sai ki ɗau tallan yalo ki tafi daga Abuja, daga Kaduna ki tafi Abuja lafiya lau, ba abin da zai same ki. To gaskiyar magana, hukumomi suna ɗan yin rukunsa kai na kashi, ban ce ba sa ƙoƙari ba, amma ƙoƙarinsu ba abin a kalla ba ne.
Za ku dawo kan maganata, wato maganata da na fara yi, shimfiɗa da na fara yi akan wannan magana shi ne cewa akwai siyasa, ko kuma an ce an sa siyasa a cikin wannan al'amari. Abu na biyu mafi muhimmanci shi ne wato corruption, me yana kira cin hanci da rashawa, corruption yana kira corruption
da rashawa,
cin hanci. To corruption dai kun gane, akwai corruption a cikin
majalis
ha'inci
ha'inci
yau wato misali
ha'inci ne
to akwai
ha'inci
to
ha'inci shi ne farashi
to me yake
kace shi ha'inci shi ne eh kamar ba a iya sa tsayin ko
yau
wannan shi ne ha'inci
to za mu iya cewa
to akwai corruption dai a ciki idan muke magana akan wato gurbacewar ɗan siyasa da kuma sa siyasa a cikin abin da ya shafi harkar tsaro da harkar da ya shafi harkar ilimi da sauransu to sai kuma magana akan wato masu corruption shine corruption ba wani abu ne illa a ce an yi trusting dinka an baka amanar rike wani abu kai kuma sai kai rikon galala da shi
to mai cewa su waɗanda ake ba rikon ilimin ba su ma suna da matsaloli idan za ku iya tunawa na jam ne kowa ya na jam aka ce maciji ya cinye
to wannan maganar wannan maganar mu dai mun ji an fara abinda dai nake son ne in ce a wannan gaba shine gwamnati tana sane gaskiya ina jin a yanzu kafin mu fara program ɗin da ke sai da na tunano muna da wani hukuma da take kula da research hukuma ce aka yi ta ta gwamnati da take kula da bincike mai zaman kanta kuma ta jajjara manhajojin ilimi a kowane bangare daga kowane mataki primary secondary ko menene to kiskan magana gwamnati ba ta yadda ba ta dauko hanya ba wani shiri da shi akan
wannan
na'am
su waɗannan makarantu
na'am
tunda ba kana miki a tsaro ba kwa ganin akwai wani abu da gwamnati ya kamata ta yi a killace makarantu
idan an ce akwai abubuwa a cikin da yawa
babu katanga
dole to ai shine abubuwan da ya kamata ba a samar da facilities abubuwan da ya kamata makarantu wata makarantar sai shiganta ba ta da fence wasu yaran akwai wata makaranta da taba zuwa a wata karamin hukuma a nan eh na taba zuwa wata makaranta a Gwarzo makarantar gwamnati ce kuma babban makaranta ce mai tsohon tarihi amma daliban kuma makarantar kwana ce amma daliban sai shiganta a cikin gari suna ta hada
ana magana na gwamnati ta yi katanga ta yawaye dalibai katanga kadai fa ba shi zai samar da tsaro ba nan da za su tafi kilomita 30 40 dari su zo har makarantar su ɗebi ɗaliban kuma su juya sama da kilomita 100 su koma ba a cin mutu ba a ce katanga za ta kare ɗalibai
ni abinda nake cewa ba magana katanga nake ba yanzu idan makaranta misali a tsari da koyarwa ko kai yanzu za ka yi makaranta kana buƙatar malamai kana buƙatar masu gadi kana buƙatar security akalla kana buƙatar kaza kana buƙatar kaza a da yanda system din yake ko ni makarantar da ne secondary idan ka je principal zaka ga yana take waye in ya ga wani bakon ko akuya ya gani ba wannan su ce waye cikin su da
baka san ɗaliban kankara da aka diba ana fama da yunwa gaskiya a wannan halin ana fama da yunwa garatin albani
yake duba abun maganan shi kuma rimahi ne da yake magana akan extension ma'ana aikatanga da zai kewa makaranta kuma katangan nan ba ma ordinary gini kawai katanga ba dole a yi musu wani abin da yake da electric fence to amma ba ma wannan ba ma ba ma wannan ba shehu mai ba ma wannan ba shehu mai bayan magana akan katanga din ni katanga fi gaskiya da ce daliban ba wai katanga ta gini ba
katanga ta kariya a samar da jami'an tsaro ai a makaranta ko da dai system din mu kawai karatun ake bayarwa to ya kamata a kowace makaranta da ba a san primary ake yin yara boys scout ba misali
nan kuma za mu da ta'aya sai mako mai zuwa ku ji yadda bakin suke ganin dalibai za su iya ba da gudunmuwa a fannin tsaro kafin nan a madadin bakin namu Ibrahim Muhammad Sani da Bashir Musa Ibrahim Muqaddasi shugaban kungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta duniya reshen jihar Kano da Aminu Muhammad mai wakiltar kungiyar ɗalibai da ke sa ido kan harkokin gwamnati da kuma wakili Mubaraka Bashir da ta yi mana hira da su sai kuma Tubahiro Dodone daidai da sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri.
Mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ake mu maza bayin muke, ake mu maza bayin muke.
akai mu maza bayu muke amma dadin bautar muke
balle an ci
bai gida
balle an ci
bai gida